wuyin. A wata riwaya abin da yake da shi inni la uhibbuka ya Mu'adh, wannan yana cikin hadisin da yake kafa hujja da shi dan nuna falalan Mu'adh. Annabi ya kalle shi ce inni la uhibbuka ya Mu'adh, wallahi tabbas ni ina kaunar ka kai Mu'adh. Yanzu Mu'adh yana bukatar sai Annabi ya masa rantsuwa, amma bushara ne dan ya bashi tabbas. Inni kaga jumla ismiya ce, wanda jumla ismiya ita kadai ta fi fi'liya karfin magana, kuma gashi mabdu'atun bi hamzati bi harfi tawkid shine inna, ga kuma lamul muwatti'a lil qasami dan ana kaddara qasam, ga kuma lamun din wato duk ya karfafa magana, wallahi tabbas ni ina kaunar ka Mu'adh. Kai akwai rabota a cikin wannan batun, ina kaunar ka da Mu'adh yake haka sai ce wa ana uhibbuka ya rasulullah, ni ma ina kaunar ka ya annabin Allah. Kala sai annabi ce fala ta da an ta kula dubura kulli salatin, kar ka kyale fata a cikin karshen kowace sallah, wannan baya cikin naku. Ina faɗa muku wata riwaya ne daban dan wancan riwaya sai, amma ya kawo abinda a cikin wannan wanda na kawo kaga babu wannan kalmomin wanda yanzu mun kara da su ko. Ka ce rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, kaga atan an ce allahumma inni ala zikrika, nan an ce me rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, dai ne ma'ana tana kuma da kuma shi ma sahihi. Wa an abi umamata radiyallahu anhu qala, an karbo daga abu umamata al-bahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ayatul kursiyyi dubra kulli salatin, wanda ya karanta ayatul kursiyyi karshen kowace sallah maktuba ta farilla, lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa al-maut, ba abinda zai hana shi shiga aljanna kawai sai mutu, mutuwa ce kawai ta tsaya ta kai fata ma lokaci da ta zo da shi kenan. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wa zada at-Tabarani, a riwayan Tabarani yace wa qul huwallahu, za a kara qul huwallahu, amma dai wancan dai riwayan ta farko ita ce tabbatacciya. Wa an Malik ibn al-Huwayris, an karbo daga Malik ibn al-Huwayris قال يا تي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يا تي صلوا كما رايتموني اصلي كذا فقه ابن حجر كده وان حديث يا كما تي كاوشي ا farkon babi ko amma sai kaushi a karshe me yake nufi yana nufin duk abin da ya kawo maka daga farkon abin da zaka fada a ikama a tsayuwa daga hannu karatun fatiha du'aul istiftahi sai ruku'i sujada abin da ake fada a ciki tahiyya bayan nan salatin annabi bayan nan waɗannan addu'o'in dukkan su fadi fada ce da baganganu da ayyuka nawa na annabi da yake yin su a ina a sallah, to sai yace kuma sallu kamar aitumuni usalli, wato duk kuyi wannan gaba daya. Ibn Hajar abin da yake nufi kenan a fakaice, duk kuyi wannan gaba daya, sallu kamar aitumuni usalli. Wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, Imran ibn Husayn Allah shi kare da gare shi, an karbo da gare shi ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salli qa'iman, kai sallah a tsaye, fa in lam tastati fa qa'idan, in baka samu dama ba to kai a zaune, fa in lam tastati fa ala jam, in ko baka samu iko haka ba to sai kai koda a cikin gida. A lokacin Imran bin Husayn bai da lafiya ne, menene fikihun kawo wannan hadisi a nan gurin? Asali idan lafiyar ka kalau, ana bukata ka yi sallah bisa ga tsarin da muka karanta tun daga farkon babi zuwa inda muka tsaya, a maganganu da ayyuka wanda ake cikin sallah da waɗanda ake bayan an yi sallama, inda ya sallan farilla sai haka za ka yi ta, to sai ka samu uzuri na baka da lafiya, sai a ce dole sai ka cika wata sharuɗan. Lokacin da ka samu uzuri na baka da lafiya, to sai aka sauƙaƙa maka tsayuwa da aka ce dole ka yi ta a can gurin, yanzu an rage maka ka iya a zaune, zama in ya fuskara ka iya a kwance. Yana nufin tunda an ce kayi zama rukuni ne an yafe maka, tsayuwa rukuni ne an yafe maka, duk in sun fuskara kayi a kwance, ashe kenan kuma a iya yafe maka waɗannan zikiran da waɗannan addu'o'in su ma in ka samu uzuri, sai dai in kana cikin halin kamala fa lalle kayi su, in ka samu uzuri fa an yafe yo, aka yafe zama ballantana wata addu'a da za ta biyo bayan tahiyya, aka yafe tsayuwa ballantana kuma addu'a da za ta biyo bayan tahiyya, ko salati in kana da hanzari, kaga da za a yafe maka waɗannan kenan. Wannan kuma shike nuna muruna ta addinin musulunci, wato muruna shine kiyaye halayyar ta mutane da dabi'unsu da yanayin da za su iya samun kansu a ciki na kwanciyar hankali ko rashin sa, na zaman lafiya ko rashin sa, na da sauransu, duk matsaloli na iya zuwa su rikitar da mutum, to sai ya samu kansa a halin da ya samu iko a ciki. Wa illa fa aumi, in baka samu iko ba to kai imani, sai dai wannan riwayan fa aumi din bata cikin Bukhari, tana dai wani hadisin daban. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض النبي يا فتاة ونمر الله فيها صلى على وسادتنا واند إذن يزوين سجدة سبو دبايا إيكي بوشن سكتا سيطاق قفل وسيرن كدور بوشن سكي فرما بها سي النبي يجيب هذا وننفلا وقال يتدكي صلي على الأرض إن استطاعك isu jira akan kasa in ka sami iko wa illa fa aumi iman in baka sami iko ba fa to kai nuni kawai Allahu akbar ka dan sun koyi haka ruku'i kenan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd Allahu akbar ka duka sama da duka da kai ko da baka kugo shi ka ba yayi saboda kana da uzuri amma ka dauko fulo ko ka dauko dutse ka karasa da shi bai halatta ba in ka sami iko ka kugo shi ka kasa in baka samu ba fa aumi iman sai kai imani wato nuni waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika sa'ilan nan sai ka sanya sujudarka tafi dukawa kasa sama da dukawan da kake wajen ruku'i rawahu al-bayhaqi bi sanadin qawiyyin imam al-bayhaqi ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai karfi lakin sahaha abu hatim waqfahu abu hatim ce hadisi ne mawqufi abinda yake nufi ba maganar annabi ce maganar jabir ce sai dai bincike ya nuna hadisi ne tabbatacce annabi ne ya faɗe shi ba wai mawqufi bane mawsul ne banda imam al-bayhaqi ma at-tabarani ya ruwaito haka al-imam al-bazzar ya ruwaito shi to wannan a gurguje shine karshen wannan babu sai mu dakata haka abinda muka faɗa dai dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafi mana sai a kira sallar sannan sai a ansa tambayoyi eh wacce ce assalamu alaikum za mu ansa tambayoyi guda biyu ne kadai saboda lokaci ba zai abin nan mu ba mukan dade da yawa haka dan haka za mu takaita akan guda biyu kuma yau kun sa akwai wazi kuma saboda haka sai dai sauran tambayoyi duk ku yi hakuri suna nan a rubuce kuma zan bi su insha Allah gobe idan mun zo mun tashi da karatu sai mu bayar da wadataccen lokacin da za mu ansa mafiya yawa daga cikin su waɗanda suke masu muhimmanci kuma daga cikin tambayar akwai jiya tambayar da wani bawan Allah ya dangane da idan liman ya kammala sallah ya kalli kudu ko ya kalli akwai hujja ko babu nace a iyakacin sani na ban san wani hadisi da yake nuna haka ba to sai wani ya kawo min wani hadisi a yanzu a rubuce cikin littafin sifatu salatin da bi wanda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiran ma yansarifu an yasari wa qala ana akthara ma ra'aitu rasulullahi yansarifu an yamini abinda wannan hadisi ke nunawa ba wai yana nufin annabi na kallon kudu bane ba ko yana kallon arewa a'a ba ya gama sallama ba idan ya gama sallama zai juyo ta ina yake juyowa ta dama ko ta hagu shine abin da suke magana akai Abdullahi dan Mas'ud yace na ganshi yana juyowa ta dama an ga ta hagu Anas dan Malik kuma yace na ganshi yana juyowa ta ina ta dama wannan ya nuna ya halatta ya juyo ta daman ya halatta ya juyo ta hagu hadisi riwayar Bukhari abin da yace da annabi yayin sallama yakan juyo ne da fuskar sa gaba ɗaya fuskanci sahabbai a zaune wannan shine tabbataccen aikin sa zaman da yake yakan juyo ne kalli sahabbai ya zauna haka amma ba wai ya kalli kudu ko arewa ba waɗannan riwayoyi duk da suke cikin wannan hadisin abinda suke nunawa tun da yana kallon al-qibla yanzu zai juyo ya kalli sahabbai ta ina yake juyawa ta dama ko ta hagu shine aka nuna halaccin yana yi ta dama yana yi ta hagu ina fatan wanda ya aika da littafin ya fahimta ban iya ka dauke mu wannan littafi jiya wani dan uwa idan ba ku manta ba nan gurin muke ma lokacin da muke maganar limancin mai farilla ya aba mai nafila haka ne ko muke maganar cewa abu ne wanda yake tabbatacce mai farilla yana yi bayan mai nafila sai ce a Ibn Hajar ma ya tabbatar cewa ai wannan hadisi ya dai wata magana wadda kila za ku yi kiyayewa a jiya yace ta cikin littafin fitar barin sai yau yazo da shi to ya je yayi muraja ya dawo yace a gaskiya mantuwa yayi ko dai kuskuren fahimta bayan da abin yake ba bayan ya koma ya ga ba Ibn Hajar ne wannan maganar ba haka maganar take ba shi Ibn Hajar yana goyen bayan maganar da muka tabbatar da cewa bai furilla na iya bin mai nafila tun a jiya ina da wannan tabbas din to amma kaida ta ilimi ka iya manta da abu dan haka sai ce je dubo ni ma da na koma gida kuma sai na saki dubowa an fahimta ku Ibn Hajar dan mazhabin Shafi'iyya ne Imam Shafi'i kuma yana cikin wanda suka bada fatawa cewa lallai mai farilla na iya bin mai nafila ya saba jumhurin malami akan wannan ko madogararsa shine hadisin da muka karanta na Amr ibn Salma ina fatan fahimta ku Imam al-Bukhari kuma wannan shine ra'ayin sa dan Imam al-Bukhari babu yayi akan nan gurin cikin Sahih al-Bukhari babu yace babu imamatul abdi wal maula wa waladil baghi والأعرابي والغلام الذي لم يهتلم babin da yake magana game da limancin bawa wanda ba riga an tayyantar da shi ba wal maula ko bawon da ake tayyantar da shi wa waladil baghi da dan zina wanda dan zina ne amma ya girma ya karatu ya zama malami zai zama liman za a bi shi ko kuma ba za a bi shi ba an gane ku wal a'rabi da mazaunin karkara ya zo cin kasuwa za ku bi shi zallago za ku bi shi ba wal gulam alladhi lam yatalim da yaro karami wanda bai balaga ba za a bi su ko ba za a bi su ba wannan akan su Imam al-Bukhari yayi babi hadisan da ya kawo a kasa ya nuna duk ana iya bin su an fahimta ku farko bin bawa sai ya fara da asar din Aisha yace Aisha tana da wani bawa sunansa Zakawan wanda yana mata limancin sallar tarawihi har bai hada ce Qur'ani ba tana ba shi Qur'ani ya rike da hannu ya karanta sannan ya kawo can gurin da yazo karshe cikin sharhi magana Ibn Hajar kenan da yazo kan yaron da bai balaga ba sai yake cewa akwai hadisi da yazo cikin wato a Musannab na Abdul Razzaq la yaqumul gulam hatta yatalim wato yaro baligi ba zai limanci ba har sai ya girma sai yace wa isnaduhu da'ifun wannan hadisin da'ifi ne yace wa kad akhrajal musannif fi ghazwatil fath Imam al-Bukhari ya kawo hadisi tan cikin yakin cikin labarin ghazwatul fath Makkah ya kawo hadisin Amr ibn Salma bi kasari Allah Amr ibn Salma annahu kana ya ummu qaumahu shi Amr ibn Salma ya kasance yana mutanen salimanci wa huwa ibnu sab'i sinina yana dan shekara 7 wa qila wadansu malaman suka ce inna ma lam yustadilla bihi huna li anna Ahmad ibn Hanbal tawaqqafa fihi fa qila innahu laysa fihi istila'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala zalika Imam al-Bukhari bai kawo hadisin Amr ibn Salma ba anan gurin ya kafa hujja da shi saboda ma wato Imam Ahmad ibn Hanbal bai kafa hujja da wannan hadisin ba wa hanzarinsa kuma shine wai cewa ai wannan mutane sahabban da shi wannan yaro ya rinka musulmanci mazauna karkara ne annabi bai san halin da suke ciki ba ballantana mu ce ya sani ya tabbatar da su ijtihadin su ne suka yi ba annabi ne ya ba su damar cewa ku je ku nada wannan yaron ba shi da annabi ya ce ku nada wanda ya fi ku karatu da suka je sai suka ga yaron ya fi su karatu sai suka saki daga baya kuma annabi ba ya da tabbas din wannan yaron ke yi dan haka su a wurin su wannan hadisin ba hujja bane ba an gane ku وكل الاحتمال انه كان يؤمهم في النافله دون الفريضه ودان suka ce a'a ai mai yiwa limancin da ya rinka musu a cikin sallan farilla ne a cikin sallan nafila ne ba farilla ba wa ujiba an al-awwal Ibn Hajar yace to in za a bada
bai riga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta za ta yi ida ba za ta yi ida ba dan nan al-Qur'ani idza nakatum mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famasihuhunna wasarrifuhunna sarahan jamila to kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu za ta kaba ko ba za ta yi ba za ta yi kaba ita ku za ta yi ta kaba to da haka wancan ba shi ne za ta yi ta kaba kuma ta kaba za ta yi shi ne wata fata da kwana goma arba'ata ashhurun wa ashra kaba ita ku a ku yi hakuri kuma ya ce a ci gaba kuma ai bai kamata ba ku yi sun kwan makawani ya kuma mutane kan hadisin wato Anas bin Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in yi soyayya mummunan addu'a ga wadansu wato shine addu'ar da ake kira ta nawazil abu ya faru wanda zai sa a yi ta yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka ana yawan mace-mace wata annoba ta zo kasa ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar kun gane ko eh ku gane ba idan wata annoba ta sauka a kasa kwalara ta zo ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba an san dai me ya annoba duk wani abu da zai zo ayi ta yayin sa ya damu mutane wata ja'iha samawiya abinda daga sama ubangiji ya aiko shi ya halatta a rinka yin alqanut dan Allah ya yaye wannan kuma in za a yi wannan alqanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda wannan shine abinda sunnar annabi ta tabbata
buƙatar inganta tsarin sarrafa da jini farkon katin na daya wanda kuma aka ba fara ne ta wannan da jini aka fara ne ta farkon katin a cikin bayanin da nake yi game da alƙalin kake cewa kawai irin wannan nawarin kake banda su ba mu kankanin
amma na faɗi ra'ayi ne cikin ra'ayoyin malamai a cikin kitabu tauhid ne wannan magana ala kulli halin wannan karkada mu ba shi zaka saurara ba shi ne kike magana akwai waɗansu malamai da suke cewa na ja'iha samawiyya abu ya fato daga sama wanda yake daga kamar wannan kallara da sauransu ba za a yi musu ba suna da wannan fahimtar akan wannan waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani suka keɓance wannan kadai da sauransu akwai kuma waɗanda suka haɗe yanzu a nan gurin ina bamu gamamman abu idza da ali qaumin ala qaumin kar ku damu akwai hadisan da za su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin ma duk na ta nade sa nan gurin da za ku shiru mu je karshen menene alqanut din tunda yanzu ko rabin alqanut din ba mu yi ba tukun kun gane ku wannan dai hadisi annabi na yin alqanut idan ya so yin addu'a ga waɗansu ta alkhairi ko kishiyan haka kuma a cikin dukkan salloli guda biyar kuma hadisi ne sahihi yana yi a bayyane na'am wa an sa'd ibn tariq al-ajla'i radiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakra wa umar wa uthman wa ali afa kanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunay muhdath rawahu al-khamsah illa abu daud an karbo hadisi daga sa'ad ibn tariq al-ajda'i shi sa'ad ibn tariq al-ajda'i kala yace qultu li abi na ce da mahaifina ya to ya mahaifin nasa shine tariq al-ajda'i kenan innaka kada sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kai ka taba yin sallah bayan annabi wa abi bakr ka taba yin sallah bayan abubakar wa umara haka bayan umar dan khattab wa usman wa ali suka yi sallah bayan waɗannan annabi da halifofin sa hudu afa kanu yaqnutuna fil fajr shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asubahi kala sai yace ai bunai yace ya kai dana muhdath ai wannan bid'a ne muhdath kagaggen abu ne yin alqanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya yace wannan bid'a ne wannan hadisi da Abu al-Khamsa malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa Abu Dawud din banda Abu Dawud wato yana nufin Imam an-Nasa'i wato Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal haka Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin haka al-Imam al-Tahawi hadisi ne kuma sahihi wato abinda wannan hadisi ke nunawa keɓantar sallan asubahi ita kadai da yin alqanut a cikinta wannan bai tabbata ba daga annabi hadisin da yake madogara akai shine hadisin baya na Anas bin Malik wanda yake cewa annabi bai gunce bai da alqanut a sallan asubahi har yabar duniya wanda kuma ya tabbata hadisi ne hadisi ne zai yi alqanut din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne yanzu kafin mu je mu samu alfajar kafin mu samu kai na alwitr shine alqanut na nawazi idan wata musiba ta sauka ko idan yayi nufin yawa waɗansu addu'a to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini baya keɓance asubahi ita kadai kuma na yi a raka'an karshe kamar yadda muka bayyana kuma a raka'an karshe bayan ya dago daga ruku kun gane ku wa an al-hasan bin ali radiyallahu anhu annahu qala allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatun aquluhunna fi qunut al-witr al-hasan ibn ali Allah ya kare da a gare shi yake cewa annahu qala yati allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatun annabi jira da mutunta tabbata gare shi ya koyar da ni waɗansu kalmomi aquluhunna fi qunut al-witr waɗanda zan rinka karanta su al-qanut na witr an gane ko wato idan ka zo shafa'i da witr idan ka zo witr da raka'an karshe to idan kai al-qanut wannan ya tabbata a cikin sunna annabi yana yi ko da yake ba kullum ba ba koyaushe ba wata rana yakan yi witr sa haka nan ba al-qanut wata rana yayi al-qanut to idan ya tashi al-qanut din ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai al-qanut din ya faɗa اللهم اهدني فيمن هديت وآفني فيمن آفيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من ولي تبارك ربنا وتعالى رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من آديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي صلى الله عليه وصلى الله تعالى على النبي
ما هما والكسوة لغا أذابا والكسوة لغا فادا واتجن فشنكا وتولني بمن توليت كجبنت نوينا تكن ودن لكك جبنت نوين سو وبارك لي بما أطيت كسن يامن البركة تكن دو أبن دكباني كون دوكيا كون يايا كوما منيني كباني تكن جوت الدنيا سامن البركة وكني شر ما قضيتا كاكيا يني دك شر أبن دكه كنت زي فالو الدنيا فإنك تقضي ولا يقضى عليك كاينه مي زرتد حكمتي اما با زرتد حكمتي اكنك وانه لا يذل من واليتا للي duk wanda kaji bincin nauyin sa ba zai taba kaskanta ba wala ya'izzu man adaita duk wanda kai gaba da shi ko kai fito da shi ba zai taba samun daukaka ba tabarakta rabbana albarakatunka sun yawaita ya ubangijin mu wa ta'alaita kuma lalle ka girmama girman ka ya bunkasa to wannan shine dai dai kuma anoni na gurguje dake cikin wannan wannan alqanut wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alqanut na cikin mutri kun bayyana da kyau idan mutum yazo sallar shi fa'ida mutri a mutri din zai karanta wannan to bambancin wancan alqanut din da zuwa wannan wancan ana yin sa bayan ruku'i amma alqanut ko na cikin mutri ana yin sa ne kafin ruku'i shine abin da yake tabbatacce duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan kun bayyana ko kiyasin sa kawai suka yi amma ba nafsi ne nuna haka ba وفي رواية صحيحة لابن خزيمة بزيادة لا من جاء منك إلا إليك أقول رواية تبتت يا ودما لم يكاو تأنا مغلبا باية تبارك ربنا وتعاليت سيكم إقالة لا من جاء منك إلا إليك لا من جاء منك إلا إليك با وتمفكا دزا أقول ديمك إلا إليك سيدي أقوم أزوى بريك an fahimta ko wato in kana jin tsoron Allah to sai ka koma gare shi dan ba inda zaka je ka guje masa kuma me kace mala wannan kari da ake cikin sallar alqanut ko cikin wato addu'o'i na alqanut sauran kalmomi da ake karawa da yawan su ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin wadanda suka inganta banda su ba wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sauran ijtihadi na malamin su kare kalmomi wadanda suna ganin jajizanci tunda sallah wuri ne na addu'a in ka roki wani abu matakar abin alkhairi ne shikenan ba ku kai wadanda suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da Annabi ya takaita karka kara wani abu kai dan duk abin da zaka roka kawo shi nan ne abin da duk zaka shigar na addu'ar ka zai fitar daga cikin kalmomin wadansu kalmomi ne mujmala a dunkule ma'anonin su suna fashe da yawa in za a fasa ma'anar su tana da fadi matuƙa kwarai da gaske ba na ce ku yi haƙuri ba babu da haƙuri ne babu da haƙuri ba na ce ku yi haƙuri ba za mu karanta daga wani littafi wani bai haƙi a Ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح النبي يا كسانتي هنا كوير دمو وتا الدعاء دمكي ين انفاني ده اتا القنوت نسلا الصبح سورا دمي سيتي وفي سنده ضعف وانا حديث ان اتنين سنة دنسا كوير ضعيفا ما نابي انغنت لك النبي صلى الله عليه وسلم ما لما حديثي سكن كاو بابي سيس كاو حديثي قبات ايه سكتا فون نمبابي su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba dan su yi bayani akan sa dan ya zamanto izina cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza to ga madogaran hadisin ba sahihi bane ba an gane ko to dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu zamu karanto kadan daga cikin wani hadisin da su kara fayyace mana wato ma'anar abin billa dake dake kamar yadda muka faɗa tun a baya alqanut da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi Sheikh Al-Albani ya ce alqanut fi salawat al-khamsi lin-nazilati yin alqanut a cikin dukkan salloli guda biyar lin-nazilati dan wata musiba da ta sauka a iya yi ko ba za a yi ba sai ya ta kawo hadisi wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'uwa ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da ruku'i annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kikkiawar addu'a ga musulmai qanata fi rak'ati al-akhirati yana yin al-qanut a cikin rak'an karshe ba'da ruku'i yaushe bayan ya dago daga ruku'i idza qala sami Allahu liman hamida bayan yace sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu sai ya karanta wannan al-qanut wannan hadisi imam al-bukhari da imam ahmad bin hanbal rawato shi wa kana yajharu bi du'a'i ina tambayar da zuwa wani kitabu zai bayyane ko a sirrance wa kana yajharu bi du'a'i annabi ya kasance yana bayyanar da wannan al-qanut din a sirri aji wannan riwayan kuma ita ma imam al-bukhari ya rawaito haka imam ahmad bin hanbali wa yarfa'u yadayhi bugu da kari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan al-qanut din wannan riwaya kuma imam ahmad bin hanbal da imam at-tabarani suka rawaito da sanadi sahihi wa yu'minu man khalfahu kuma waɗanda ke bayan sa suna ta cewa amin 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 lokacin da yake addu'a din ita kuma wannan riwayan imam abu daud da imam al-hakim an-naisaburi su rawaito ta kuma riwaya ce ingantacciya yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin-nazilati kun fahimta ku idan wata musiba ta sauka ko idan annabi ya so ya addu'ar alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yanki na duniya yan uwan musulmi da suke Albania yan uwan musulmi da suke Philippines da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa mai musu addu'a a cikin alkanun a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta kuma zabi alkanun su nan ne bayan an dago daga ruku'i haka ne ko bayan an dago daga ruku'i kuma liman zai yi karatun alkanun sun a bayyane kuma mu a bayan su ce amin duk ga hadisan annabi sun tabbatar da wannan amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa sai suka kebance suka ce banda wato linnazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisai suka tabbatar ga annabi shi kuma yace za a yi saboda haka ko da wani lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan wani lokaci ka kawo waɗannan wani lokaci ka yi magana akan su gaba ɗaya abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis akan su suka tafi shine ana iya yin alkanu a cikin dukkan nazila amma maganar ba za a yi ba akan nazila galibin wadanda suka taba kan haka malaman mazhabar imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jamaa da haka sai muhammad salih bin saimin ya mulka lamba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba an bai tona da kyau to ina zuwa ai ban kara sama wa kana yaqnutu fi salawat al-khams kullaha yana yin alkanun ne a cikin dukkan salloli guda biyar wannan riwayan abu daud kenan da daru kutubi lakinnahu kana la yaqnutu fiha illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin fa rubbama qala daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka faɗa yana cewa allahumma anjur walida bin al-walid wa salma bin hisham wa iyash wa ayyash ibn abi rabi'a allahumma shdud wata'ataka ala mudhar waj'alha sinina ka sinin yusuf allahumma al'an li hayyat wari'ilan wa zakwan wa musayyatu asatillaha wa rasulahu cikin irin abin da annabi ya rinka faɗa thumma kana yaqulu idza faraga min al-qunuti idan ya kammala al-qunut din sai yace Allahu akbar fa yasjudu sannan sai ya tafi sujuda an gane ko to wannan al-qunut kashi na farko kenan al-qunut kashi na biyu kuma na witri fa kana yaqulu fi raka'ati al-witri ahyanan yakan yi al-qunut a cikin raka'a ta witri waɗansu lokuta ba kullum ba kenan wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i ina tambayar ka tsaro wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i idan ya tashi al-qanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i inda a cikin wutri ne wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam An-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunan al-Kubra haka Imam Ahmad a cikin Musnad haka Imam At-Tabarani haka Imam Al-Baihaqi haka Ibn Athakir bi sanadin sahihin haka Ibn Manda a cikin Kitab At-Tauhid din sa dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alkanun a cikin sallan mutri ko a cikin raka'an mutri yana yi ne yauce kafin ruku'i la ba'da ruku'i an fahimta ku su kaga shine an sa tambayar ka ta tsaro to da haka waɗannan su ne abin da yake ya tabbata cikin mutri yanzu kenan alkanun shi ne muke da shi biyu imma alkanun inda nazila imma kuma alkanun na me na mutri wannan su kadai tabbatattun alkanut daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam imamu zai daga hannu, imamu za su daga hannu. Idan an daga hannu kuma ba a shafawa, daga hannun kawai za a yi. Idan ya gama sai sauke, shi ne abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum salam.
Malam, kana jiya san gurbin na Najeriya. Kuma bayani idan zai yi addu'a ala kauli.
Eh.
Kaga akwai bayanin da ke da cewa haka ya kawo. Sai ka ce cewa idan annabi da yake yi alƙalu ala kauli. Sai ya zama to sai Allah ya ce masa dai sai ka san amma shi. Sannan kuma daga cikin dalilan da masu yin a wanda suke cewa kar a yi alƙalu ala nazila sukan kawo cewa misali yanzu kaman annoba ta kwalara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mutuwa ta kan annoba shahada ce ga al'ummarsa. To idan ya zama to tunda shahada ce, idan mutum ya yi kaman ya tura wannan matsayin wannan shahada kenan, ko kuma ya zama da wannan bayanai guda biyu sai a wani wani.
Tambaya ce mai kyau, cewa idan annabi ya ba da labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi. Wannan hadisi da ta cire daga annabi, ya ce da can annoba azaba ce, amma daga baya rahama ce Ubangiji ke zaɓar wanda ya so. To idan aka ce ayyukan Al-Qanut dan Allah ya dauke ta, kuma shin kamar ba a ture wannan abin nan ba? Abinda mutum idan mutum ya ce maka wannan, sai ka ce da ke a cikin Al-Qanut me ake yi? Addu'a. Addu'a me ce? Shi ne abin da zai ce maka. Addu'a ibada ce. Lokacin da kai ibada sai zama laifi? Aha. Kuma addu'a din nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an samu ka ba. Domin cikin waɗanda annabi ya yi alƙanut a kansu ya la'ance su daga baya sun musulunta. Addu'ar annabi an karɓa kenan? Da an karɓa addu'ar da ya musu alƙanut da za su musulunta? Da za su tabe ne har abadan abada su shiga wuta. Kamar yadda ku? To da haka ita addu'a ibada ce mai cin gashin kanta. Da haka Allah yake cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masa liya gafira laka Allahumma ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima. Duk abin da annabi ya yafi masa, amma tare da haka sai ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika, wani zunubi yake da shi bayan ya yafi masa. Ashe ibada ce. Kun fahimta da kyau? Ibada ce. Kuma idan kai wannan addu'a din, duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan ya shahada, addu'ar ka ba ta hana ya mutu. Idan ka alƙalu din dole sai ya mutu. Ijtihadin sa kenan. Sheikh Muhammad bin Abdullah ijtihadin sa kenan. Ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid, idan dai kun saurara mun karanta wajen. Wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa, yake cewa ba duk abin da ka sani kake faɗa ba, kowane irin abu kana bashi lokacin sa. Yanzu idan ka zo kan matsala daya, ka ce duk abin da ka taɓa sani a matsalar sai ka faɗa, sai kullum mutum akan hadisi ɗaya da ke za mu kare. Amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana, sai a wuce gaba. Wata rana sai wani ya tambayi sai zunguro, to sai ji sauran. Wata rana sai wani ya ƙara zungurowa sai ji sauran. To haka al'amura suke tafiya. A wancan munasaban kitabut tauhid ne, yawanci abin da aka fi matsawa a kai ba wato fata da magana ta fiqh ba, tunda magana ta tauhidi. Kullum ko da hadisi ya zo da yake dauke da sako na fiqh, muna kokarin ya zame mu fayyace abin da ya littafin tauhid din, kar mu fita daga doron tauhidi mu koma fiqh. To haka idan mun zo kan masail fiqhiyya, haka za mu matsa a nan, ba za mu fita daga can gurin ba, sai dai abin da dangantakar magana dole ta kawo shi sai an faɗi. Ina fatan ka fahimta. Wa alaikum salam.
Dangane da wucin dai wannan aya din da bangaren tambayar sa, malam na kan ga kaman maza akwai mazhaba guda maka mazhabin Imam Ahmad,
eh,
da ba ka cewa gaba ɗaya ma wanda ya hankali sun ba kuma to da wanda zai ta kake yin amince
shi ne ai
kamar da zai cikin cikin karan na ido to akar maka dawo ya kuma kenan su
a ayo idan suka yi sabani malamai suka yi sabani ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne, sai ka tafi akan hasken dalili. Wane ne fi karfin dalili? Shine kawai magana. Kowa zai iya ijtihadi cikin malaman nan, kowanne mujtahidi ne, in ya dace da daidai yana da lada biyu, in ya kuskure yana da lada daya. Yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa, duk wanda kake ganin dalilin sa yarin jaya ya fi karfi sai ka bi. Wannan shine magana. Ko da ɗalibai Imam Malik su duka ba su sallama masa kan duk abin da ya bar fatawa ba, so da fatawan Ibn al-Qasim sun saba wa Malik, yanzu a cikin mazhabar malikiya musamman ta mutaakhirun kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawar ibn al-qasim ba ne imam malik din bane ba amma yace zaka gane wannan bincike ne zai nuna maka wannan daga cikin littafin da za su taimaka maka ka gane wannan ka samu dahir din bayani kaga littafin az-zakhira na shahabuddin al-qarafi juz'i 12 ne akan mazhabar malikiya a cikin kitab idan na ce kala fil kitab ne shiru ina nufin mudawwana kenan yace kitab kai ka ce qur'ani kala fil kitab yace ina nufin mudawwana kenan idan na ce kaza ina nufin kaza kenan zai kawo magana imam malik ya kawo magana shafi yace dai shafi yayi karatu wajen malik ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo dalilin mana yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne ahadathun da ne da asbab to ahadathun din nan sune me al-bawl da al-ghaiz da me ahad da me da al-mazid da me al-wali da me kuma shike ne sun kare to asbab ba annaw mutaqilu dawai da karata to idan ka koma cikin zakira sai ce ma abin da ke warware alwala guda 25 ne kuma malikiya yake guda 25 kuma malikiya kuma ya tafi ransu ɗaya bayan ɗaya har sai ya kai maka sukar to kaji kina ce har yanzu kan muka gani wato ashe san yana baya kenan mun girkar sa amma san yana baya saboda haka mas'aloli dai irin wannan a hankali ake bin su kullum mai tsarukan Allah ya fahimtar da mu menene daidai mai aiki da shi wannan shine riban ilimi ka gane abin da yake daidai kai aiki kuma har kullun ka gane daidai to kuma ba dabaran ka bace ba gaman ka tarne daga Allah subhanahu wataala amma ba dabaran ka bace ba kuma idan ka ga dan uwanka bai gane daidai ba ba dolancin sa bane ba sai kai masa addu'a cewa Allah fahimtar da shi daidai kuma har kullun ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi sai daga baya ka ga wani magana da tafi shi karfi adalci shine sai ka bi wannan maganar mai karfin kuma adalci shine wancan littafin karfin mun nuna masa magana ka faɗi maganar magana yayin wannan ai ba da dalili ai wani ma da yake kaza ba da dalili kaza wannan duk bai dace ba an fahimta ko Allah ya ji mana gaban kasa cewa me wannan shawara ce mai kyau matsala ta shi ne ina da zafi wajen aron littafi abin da ya faru shi ne tahajjusan bi ni'matillah ba wa alfahari ba tahajjusan bi ni'matillah yana daga cikin abin da na matsa da ke a zamana da na Saudiya shekara hudu da wani abu duk abin da na samu kusan kashi biyu bisa uku a littafi yake tafiya ko me na samu to wannan yasa da dama daga cikin littafin mutum ya samu su a can wanda anan ko an baka kuɗin ba za ka iya sayan su ba yanzu misali majmu'ul fatawa na ibn taymiya juz'i 37 kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar kurmi ana sayar da shi naira 15,000 to inda na bari sai na zo nan na saya ya za a yi kenan to kaga irin wannan idan ka ba mutum littafi ɗaya daga cikin wannan balam guda 37 idan ya je batar maka da shi yanzu wannan ya zame maka kaya sauran ba yadda za a yi ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya din to wannan ta sa ba kowa zan baiwa aron littafi ba sai wanda yake lalle na yadda cewa ba ya da sakaci amma a shirye nake ni kana wannan taimako na ne a yi mu rinka muzakara tare da ku na iya ba mutum a littafi zai leƙo wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba duk wannan na iya faruwa da idan Allah ta'ala wannan shawara ta ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari duk da cewa a yanzu din nan library na kusa a Kano take sai da hankali a hankali waɗanda suke sun shafi karatu suka mana nan gudun sa rinka dawowa nan guda hankali a hankali don saboda murka amfana da su gaba ɗaya insha Allah ta'ala وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أنك هو حديث لك أبو هريرة الله ذكر إذا أقريت يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا سجد أحدكم إذا انت ينكو يتاتي ينسجد فلا يبرك كما يبرك البعير kar ya duka irin yadda rasumi yake dukawa walli ya za a yadaihi qabla rukbatayhi lalle ya tsora hannayensa kasa kafin gwiwoyinsa yayi ko akhrajahu salatu malama hadisi guda uku sun riga sun ruwaito shi ibn hajar yace wa huwa aqwa min hadisi wa ibn hujr wannan hadisin shi yafi karfi sama da hadisin wa'il ibn hujr wannan hadisin wa'il ibn hujr gashi nan yana tafiya shi wa'il ibn hujr yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata gare shi idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi yace idan annabi tashi sujada yakan dora gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa akhrajahu al-arba'atu yace malaman hadisi hudu sun ruwaito abu daud tirmidhi da sahih ibn majah sai yace fa inna lil awwal shahidan hadisin farko banda wannan din hadisin abu hurairah kenan shi yana da hadisin da yake masa shaida min hadisi ibn umar daga riwayat abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu sahaha ibn khuzaima ya inganta shi wa dhakarahu al-bukhari mu'allaqan imam al-bukhari ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq mawqufan kuma ya danganta shi zuwa ga ibn umar bai ce annabi ya ce ba dan haka dai hadisin abu hurairah shine ingantacce wannan hadisi na wa'il ibn hujr dhaifi ne abin da yake tabbatacce idan ka zo yin sujada zaka fara kai hannayenka sannan gwiwoyinka ba gwiwoyi ake farkawa ba hannu ake fara kaiwa sannan gwiwoyi wannan shine tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da yace akai gwiwa kafin hannu hadisi ne wanda yake dhaifi wannan kuma hadisi ne sahihi ga shaida daga hadisin Abdullahi dan Umar wanda Bukhari ya ruwaito shi Abdullahi dan Umar sai duk lokacin da yazo yin sujada abin da yake kenan a fara kai hannu wato dan goyen bayan wannan hadisi na Abu Hurairah ai mun buga misali je ne ko sai karan je ko muka ce annabi ya ce kar mutum ya duka yadda rakumi yake duka idan rakumi zai fara kaiwa me wata gwiwa wata gaba yake fara kaiwa kasa gwiwa gwiwoyinsa yake gurbana da suwarsa ta annabi ya ce kar kai haka wato kai ne zaka fara kawai kenan hannu zaka fara kaiwa wannan mas'ala ba wai so ba ta zo ba ce ba mas'ala ce tsohuwa sai ibnu taymiya sai ibnu al-qayyim duk sun tafi akan gwiwa ake fara kaiwa musamman wanda ya zafafa ba kamar ibnu al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadhihi sirri ibad shi yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato anishin gwiwa kafin hannu ya bai da take nan amma shi da hadin take nan gashi malamai sun saba masa assalamu alaikum na'am alai shi da matsayi kilo mai nan a cikin wannan hadisi ko sawo da yake tallafi hadisi mu'allaq shine hadisin da aka kawo shi ba tare da sanadi ba ka'idar hadisi mu'allaq a wurin malaman hadisi hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya imma tun daga farko har karshe ko a farko an shafe daya zuwa biyu ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi Imam Bukhari yana da malamansa kamar su Abul Yaman kamar su Musaddad da sauransu amma ya ce haddathana Musaddad an gane ku sai ya kawo malamin Musaddad ya cire Musaddad din ya zama Allah kenan haka idan Imam Bukhari ya kawo hadisi ce kala Rasulullahi ba tare da sanadi ba haka hadisi ya zama Allah kenan shi ne Imam Tirmidhi yake cewa ma awwalul isnadi minhu yutlaqu walau ila akhirihi mu'allaq wato abinda a farkon sanadi aka tafi mutum daya ko da har zuwa karshe ne shine mu'allaq wa bil hadithi za kathirun fallazi ata bihi bi sighati al jami' khudhi sihhatahu an al mudafi anhu wa ghayruhu da'if wa la tuhinu yace shi hadithi mu'allaq yana da yawa a cikin sahih bukhari amma sai dai kashi biyu ne imma dai Imam Bukhari ya kawo shi bi sigatul jazmi da siga wanda ke nuna tabbat yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi qala kaza imma kuma ya kawo shi bi sigatul tamridi wato siga da ke nuna rashin tabbat yace ruwaya an ruwaito annabi yace kaza kila an ce wai annabi yace kaza hujja an hikaito wai annabi yace kaza to wannan ita ce sigatul tamridi wajen malaman hadisi sai ga tarihin tabbas wajen bada labari abinda kake kila wato kila wakala kenan ba tabbas to duk hadisi mu'allaq da Imam al-Bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da siga ta tabbas yace qala rasulullahi kaza to wannan ku zai sihhatahu an al-mudafi an qa'ida ne sahihi ne a wurin Imam al-Bukhari ka fahimta da kyau wa ghayruhu ne kawo ba da sigar su zai ba bi sigar su tamriri dan if ya zama hadisi da'ifi amma wala tuhinhu bai zama da'ifin shadid ba da'af wato dairu shadid ke wannan shine abin da Imam Suyuti ya tabbata cikin al-Baiti Suyuti fi musalahil hadis wannan karanta muku baitocin su ban gane ba kamar ya wajen dagowa to wajen miki a daga sujuda ya danganci ina zaka ba haka bane ba idan zaka tafi raka'a ta uku ne ko zaka tafi raka'a ta biyu kaga an halatta maka sunnatul istiraha ko wanda ai zaka dago sai ka zauna sannan sai ka tashi wajen tashi annabi na dogara ne da hannayensa guda ya dunkule su ya dogara akan su haka ya miƙe sallallahu alaihi wasallam abin da ake kira al-ajm hannayensa guda biyu zai dunkule su haka ya tsola su haka ya dogara akan su ya yunkura ya tashi ka fahimta ne tunda da'ifin ne gari shadid duk da'ifin da zan da'ifansa bai tsanni ba to ana kafa hujja da shi za ta dawowa bil mutaba'ati wa shawahid idan ya san mutaba'at da shawahid
kana ya kuma shawarin Buhari ne
ba eh
kuma wani waya ta ma
ta yi eh ta yi aure shi bai cika sharadin sa ba shi ba wani Buhari a cikin sahih Buhari fa kaida ce yafi daban wanda bi bita cikin sarar littafin sa ba ba wai ko hadisi da inganta ya kawo ba ko ya inganta sai an cika sharadin sa shi akwai sharadda da ya gindaya masu tsanani wajen ruwayan hadisi duk hadisin da ya kauce wannan to ba dai cikin sahihi ba ya ya kawo cikin adabul mufrad ya kawo cikin juzul qira'a khalfal imam ya kawo cikin at-tarikh al-kabir ko at-tabir ko al-awsat da sauran littafan sa amma dai ba zai kawo cikin sahihi ba
eh eh
ba da yi ne ba wannan wannan ba ma da yi bane dai ya kawo shi bi sigatul jazmi mun kuma ce duk hadisin mu'allaq din da ya kawo da sigatul jazmi ko zai sihhatar sahihi ne annane ko wa ani ibn umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza qada litashahudi yace annabi ya kasance idan ya zauna domin yin tahiyya wada yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sai ya daura hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama agwa hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wal yumna ala al-yumna ya daura hannun dama kuma akan gwiwa ta dama wa akada 53 sai ya kulla 35 wani kirgi ne a wajen larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu sai ya kulla 35 ya ne 35 sai ya kulle 35 yadda suke kulle 35 shine haka idan mutum ya maka haka wato 35 kenan wato sai annabi ya haka kenan ya tsola akan gwiwarsa wajen karatu da tafiya wannan dan ya zanna miƙe wannan na haka ya kulle nawa kenan
35
wa akada 33 wa tara bi isbihi sababa sai ya nuni da dan yatsun sa manuniya din nan an gane ku rawahu muslim wannan imamu muslim ya rawaito wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta imamu bukhari wanda ba wannan ba ta imamu muslim kai wanda ba wannan ba qabada asabi'ahu kullaha sai ya kame yatsun sa gaba dayan su wa ashara billati talil ibham sai ya nuni da wanda take bi ma babban dan yatsa al ibham shine wannan wannan kuma as-sababa wannan al-wusta wannan al-bunsa wannan al-khisa al-ibham wato idan ya kame ya tsunta ka gaba daya ya dunkule shi haka sai ya nuni da wannan allati talil ibham kenan eh akan gura akan cin himaya tabbata shi ma akwai ruwayoyin da suke tabbatar da haka eh zai karkar dan ya tsunta ko da yake anan gurin bai fada ba amma bari mu karanto mana daga wani wajen mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsunta nan gurin malai yace tahrikul isba'i fi tashahhud karkada dan yatsa a cikin karatun tahiyya wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra annabi ya kasance yana shimfida tafin yatsan sa na hagu ala rukbatihi al-yusra akan gwiwar tasa ta hagu wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna sai kame yatsun hannunsa na dama kulluha dukkanin su wa yushiru bi isbu'ihi allati tala al-ibham sai ya ishara da babban dan yatsa wanda yake bi wato manuniya wanda yake bi wanda yake biyan babban dan yatsa ila al-qiblati ya nuna ya rinka kallon al-qibla wayarmi bi basarihi ilaiha kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam kun bayin da kyau wato zai jinke wadannan yatsun ya haka wannan ya nuna da shi ya rinka kallon al-qibla wannan wata sifa ce ko ban karkada ba lokacin kai haka yayi kuma lokacin da annabi haka dan yatsa wato idan sana kallon dan yatsa وكان اذا اشار باصبعه وضع ابهامه تحت اصبعه الوسطى ويا kasance idan zai nuni dan yatsan sa to babban dan yatsa sai ya dora shi akan dan yatsan tsakiya sai ya haka kenan haka wato wani lokacin haka wani lokacin kuma haka wannan suna dinkule babban dan yatsa yana kan wannan wannan kuma ya miƙe shi haka kun bai da kyau wataratan yuhalliqu bihima halqatan wani lokacin sai yayi zobe ko yayi kawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya ya haka da su kenan wannan suna rike haka wannan kuma yayi haka kuma dan yatsa na nuni ya miƙar da shi wato kaga haka menene kenan ya halaka da shi kenan yuhalliqu bihi ma kenan ya mayar da shi kawanya ko zobe ko da kewayen abu wadannan kuma suna daura haka manuniya kuma yayi haka da ita wani lokacin haka annabi yake yi وكان رفع اصبعه يحركها يده بها وكان رفع اصبعه يحركها يده بها wannan lokacin annabi dan ya daga dan yatsan sa kuma haka wato yuharikuha yana motsa ta to wannan motsa shi ne malamai suka sabani dama da hagu ko kasa da sama yuharikuha annabi yana motsa wannan dan yatsa din yadu biha yana yin addu'a da ita abin nufi baya dainawa har sai ya kammala dukkan addu'o'insa da yake bayan tahiyyatin nan bayan salatin annabi nan karshen abin da zai sallama sannan zai mayar da hannunsa yadda yake ya rike yan yatsun sai mayar da su yadda suke kuma wa yaqulu annabi na cewa lahiya ashaddu ala shaytani min alhadidi wato wannan dan yatsa lokacin da mutum ke tahiyya yana karkadata ta fi tsanani a wurin shaytan sama da ka dauki guduma ta karfi yani as-sababa yana nufin wannan dan yatsan manuniya وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهد جميعا النبي هنا ينهك اتكين دكان انتهياني وراى رجلا يدعو باصبعيه يا غون متن ينا 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 كرافن تهيا ينا مرس ان ياسن غدا بيو واتو سي سا ان ياسا غدا بيو هل كمر هكا كده غدا بيو سي النبي يتي دتي اشهد اشهد ما يدعي تا دايا ما يدعي تا دايا واشار بالسبابه ينا متن تي هكا زكاي دا دايا زكاي سي متن يي تنكر دا wannan din sai ma yadda ita daya kun fahimta da kyau yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tahiya hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu ka miƙar da yatsunka hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya ka daure su haka waɗannan suna makale ko wannan kuma ka miƙe shi ko ya kasance ka jinke su duka guda uku babban dan yatsa ka daura akan dan yatsan tsakiya kuma ka miƙe wannan kuma ko ya kasance shi wannan dan yatsa manuniya kawai ka yi nuni da shi baka motsa shi ko ya kasance ka yi nuni da shi kana motsa shi in kana motsa shi kuma zaka rinka yin sama da kasa ne haka dake wannan su malaman suka ce zaka yi dama da hagu ne dake duk wanda kai cikin waɗannan sigogi da muka ambata ya tabbata kuma zaka yi shi a dukkan tahiyya a tahiyyan farko da tahiyya ta ƙarshe an bai sanin da ke ko wannan baya cikin sunna an gane ko wanda idan sun kammala tahiyya sai su daga hannun su a wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da wato sai su daga hannun su haka sannan su mai da su kan ciye su haka wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da annabi ya gani ya fadakar da sahabbai cewa ya nake ganin kuna daga hannayen ku a cikin sallah kamar da kangararren doki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam yace ku daina eh ina ga sai mu dakata nan ko abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana gobe sai mu dora inda muka tsaya insha Allah Assalamu alaikum kai hakuri mu karanta waɗanda suke rubuce da kuma ai hakuri a jiya idan ba ku manta ba cikin karatun da muka yi wajen addu'ar wato da muka ci annabi na yawan karantawa cikin rukuyi subhanakallahumma bihamdik abin nan kai wanda annabi ke yawan karantawa cikin rukuyi da sujada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik magana kan kalan rabbana kullu rabbana nan gurin mun karanta rabbana nace inda na gani a cikin bukhari ruwayoyi akwai wanda babu rabbana ce muka ci abinci ko goda zo wani bawan Allah yace ya binciko ya samu cikin bukhari akwai wannan rabbana din wannan na faɗa ne dan saboda da lokacin an dauke wutar lantarki kila masu kafir ba su dauka ba ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci anan ka ga da kari wani lokacin a can ka wa bukhari kamar yadda yake na buga mana misali da allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ba tare da wawun ba ko rabbana ba tare da allahumma din ba da sauransu Allah ya tsire da mu zuwa ga abin da yake shine din wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai yi bin mai nafila sallah gashi kuma hadisin annabi na cewa la taftalihu ala imamikum wato kar ku saba wa limaminku to me ake nufi da kar ku saba wa limaminku idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta to sai mu zo mu ce me ake nufi da wannan da la taftalihu ala imamikum ba a nufin cewa la taftalihu ala imamikum niyya wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba wa liman wajen mai niyya da haka dole kai irin sallar da kike yi wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo je su isu wadatar na cewa mai farilla na ibn mai nafila kamar yadda mai nafila zai ibn mai farilla kuma abinda al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ke cewa akwai tanakuzi kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai mai nafila ba ko muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta ibn mai farilla yace mun yi tufka da warwara yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla ya bi mai nafila dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba kowa niyyarsa daban to idan haka ne idan ne shi ma mai nafila zai bi mai farilla ainihin ma sallar ba iri ɗaya bace kowa niyyarsa daban ina ba da kun fahimta kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salima wannan ji wannan shine babbar hujja da cikin Bukhari da Muslim hadisin Amr ibn Salima yaro ne dan shekara 6 ko 7 kabilarsa suka zo suka musulunta gaban annabi annabi ya yi musu nasiha ya ce ku koma gida in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda ya fi ku haddan qur'ani yace aka duba duk kawai mu ba wanda ya fi da yawan haddan qur'ani kuma ni ne yaro dan shekara 6 ko 7 sai suka rada ni in zama ni ne limamin kursa salawat yace har ina sallah wani lokaci ma rigata ba ta da tsawo idan nayi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aurata daga baya sai wata mace ta ce ku tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin yace za ka yi karo aka hada mun ku aka sai mun wata riga doguwa yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci hadisi yana cikin Bukhari da cikin Muslim sahabbai suka yi wannan dan annabi ya ce li ya'umman nas aqra'uhum li kitabillah suka duba cewa ba wanda ya haddace Qur'ani irin sa gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7 kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila su kuma suna farilla suka bi shi wanda cikin Bukhari da cikin Muslim hadisin Mu'adh ba sai mun sha mai tace ba ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf ko san salatul khawf sallar tsoro ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallar cikakkiya idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru to annabi ya tafiya ta kama shi yazo za a yi sallan tsoro ta kasaru to ita salatul khawf din nan tana da suffa kai dai har guda 6 ɗaya daga cikin suffofi shine wanda annabi ya yi ta aikace sunnan ta mana mai ya halatta liman yazo ya fuskanci gabas ya ta a samu rabin sojojin su bihi sallah idan aka yi raka'a daya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyan su kuma su ƙarasa mai su ƙarasa wannan raka'ar da kansu liman din na tsaye su yi sallama su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa dan su sauran rundunar sojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi idan ya ƙarasa raka'a wanda yake ita ce ta ƙarshe a wajensa su kuma raka'a da yake nan suka yi idan ya zauna ya sallama su kuma su tashi su yi mai su cika wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda 5 a 6 ta biyu daga cikin siffofin ya halatta liman ya kasa sojojin gida biyu ya kira waɗannan su zo ya musu limantin sallah raka'a biyu cikakkiya ya yi sallama su yi sallama a tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a biyu ya yi sallama su yi sallama lokacin da ya zo yana maimaita wannan ta biyu shi ne yake yi nazila yake su ko me suke yi to kuma yi musu annabi haka yawa sahabbai a sulhul hudaybiya to kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma ga ga wata magana ko 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 mai
sai ga mun sai akwai bayan mun sallar magriba na tashi sai ga ta juna tana sai ga ta sallar magriba don
kowace irin nafila mutlaqan nafila kowace irin nafila kowace irin nafila mai wannan tambaya da dabe yake cewa wadansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka a cikin iyakar sani na babu wani dalili na shari'a da ya nuna haka abin da dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka ya zauna ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba wannan ka hadisi ya tabbata akan wannan sannan yake cewa nukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri akwai wani dalili babu wani dalili da yake a haka za ka iya nafilar ka a inda kai farilla zaka iya canjawa fil amr sa'a amma in itikadin canja wurin yana da wani matsayi to anan wurin rigima take amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyarwa wannan ba komai bayan an tago daga ruku'i fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi akwai hadisin da ya nuna haka akwai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago yakan ce rabbana wa lakal hamdu wato yayin da yake yunkurowa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida in ya kammala miƙewa sai ce mai rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wani lokacin sai tsaya haka wani lokaci sai kara hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci bayan ya dago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kamar maganganu amma bai ji me yace ba da aka gama sallah sai annabi yace waye ya magana da zu sai kowa ya shiru sai waye zage magana da zu ne sai kowa ya shiru da ya faɗa yace waye magana sai wani yace ni ne ya annabin Allah yace me ka faɗa yace abin da na faɗa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kamar shi kura kuna warsa sai annabi ce na ga mala'iku 30 da doriya suna rigen gemiya wa zai daga rubuta ladan da za a baka dan ba manta ba har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah irin abubuwan da ake bukata masallaci yayi a aikace ko a magance karshen idda muka tsaya jiya hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake bayar da bayanin siffar yadda annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatu tafiya yau kuma za mu tafi kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud wa an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qal iltafata ilayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qal idha talla ahadukum falyakul attahiyatu lillah was salawatu was tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه أنكر بها حديثي لك عبد الله بن مسعود الله تكاري داء قريش عبد الله بن مسعود يتي سوى manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina ya waywayo gare mu musahabbai iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya waywaye mu fa kala yace idza salla ahadukum falyaqul attahiyatu lillah idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah zai karanta abinda zai karanta attahiya ga abinda zai ci attahiyatu lillah was salawatu was tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والنسين لفظ انتهي لما ذا الله صلى الله عليه وسلم يأم السسها بيس لنكفتا دا تن أبن سكي سنا أنفاني دنو لفظي با والنبا إنسان يصلى سيس لنكسي السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل كان النبي سي ا ga abin da zaku fada at-tahiyyat lillah was-salawat wat-tayyibat zuwa karshe wannan dai ne daga cikin lafuzza na tahiyya wadanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyya ta zo da siga dai dai har guda shida wannan dai ce daga ciki kuma wannan ita ce mafi ingancin siga da tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zamu karanto sauran daga cikin wani littafi kuji dan kuji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurinmu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi dukkaninsu dai wanda mutum ya iya sai yayi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud da makaranta za a littafi kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiya idan ita ce abin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya akai wajen ruwaitowa sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba anan cikin littafin Bulughul Maram ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke fada wa huwa bayna zahranina muna fadanta ne lokacin annabi na tsakanin mu yana nan dare falamma qubida yayin da aka karbi rayuwar annabi qulna assalamu alan nabiy sai muka rinka cewa assalamu alan nabiy wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy sai sai bai assalamu alan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh to dan haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lalle yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabiy sai dai ka ce mai assalamu alan nabiy saboda annabin baya nan lokacin da kace assalamu alayka kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da ce da mutumin da yake gashi ga ka an bayyana ku duk da haka kuma wadansu malaman suka ce ya halatta ka faɗo ce din a halin yanzu amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu alan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-qur'ani annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin al-qur'ani fa kana yaqulu ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat as-salawatut tayyibatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كنت وانا اللفظ نسي شعب من دوجة وانا تهير عبد الله دم السلطان عباد كنا إمام مسلم يرويته haka al-imam Abu Awana haka al-imam Shafi'i ya ruwaito a cikin littafin sa haka al-imam Nasa'i a cikin littafin sunan dan haka shi ma hadisi ne inda tace idan ka iya wannan kai ita ma tayi na uku tahiyar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya yace at-tahiyyatu lillahi was-salawatu والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يطيع أن أقول قال ابن عمر ابن عمر يتزدت فيها نيسينك آل كلمر وبركاته ودن جيتا دقو جمعون سهاجون واند شيكم يا جيتا نيبن جيتا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له أنا أقول ما سينا قال كلمة وحده لا شريك له وجد نجيت لك وجه من صحابي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونجري جوكو لفظي نهوته إذا تتهي هذا أكر ويتودا أبو موسى الأشعري واتو عبد الله بن قيس يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند القيدة إذن يكسر شيء أذوني وزمان فرقوك وزمان نبيو إذا يازنتو أذونا أتكين صلى غا أبن ديتي falyakun min awwali qawli ahadikum yazanto yana daga farkon abinda mutum zai fada a halin zama at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun bayyana ku tahiyatu biyar ita ce wanda aka ruwaito daga Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab yake cewa wato shi ya kasance yana koyar da mutane tahiyya akan minbari yace annabi da kansa ya koyar da mu yace kuce kulu kuce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tahiyya ta shidda ta karshe wadda aka ji daga bakin Aisha radiyallahu ta'ala anha tace manzon Allah ya koyar da mu tahiyya yace at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wadannan sune tabbatattu na lafuzzan karatun tahiyya waɗanda suka inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na ɗayan ko na biyun ko na biyar ko na shida ko na nawa kai cikin wannan tahiyyar ka tayi an fahimta ku annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'anta wa mutane samfuri samfuri na ibada ɗaya ba dan komai ba dan kowanne ya dauki wanda tafi dacewa da harshen sa wanda yafi jin tafi masa sauki kila wanda tafi masa sauki kai ita tafi baka wahala kila wanda tafi maka sauki ni ita tafi bani wahala kila kuma zan iya duka kila kai ma zaka iya duka sai ya kasance ka mamaye sunnar annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam kun fahimta ku to wannan shine karatun tahiyya da zaran mutun ya zauna haka zai karanta tahiyya din nan yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a a ajabahu ilayhi sannan ya zabi abinda yafi burge shi ya karanta cikin addu'a wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba walin nasa'i al-imam an-nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me ibn hajar bai kawo mana abinda suke cewa din ba dan abinda suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi fiqhun da ibn hajar ke so ya dauka maganar abdullahi dan mas'ud da yace kunna naqulu da can mun kasance muna cewa qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya abinda yake so ya dauka kalmar qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza wannan kaza da kaza din bai dame mu ba kafin a farlanta mana daga ba sai aka farlanta musu tahiyya sai suka dana fadin wannan kun fahimta da kyau yanzu ya kasance me ya hukuncin tahiyya cikin sallah abinda ibn hajar ke so ka fahimta kenan hukuncin tahiyya a cikin sallah ne ne hukuncin ta dole farilla ba sunna ba kenan to idan ta zanto yin ta farilla ne kuma zaman fa ya zo mai kenan to haka al'amari yake qabla an yufrada alaina wa yafrada musu su ba su da wata wasiƙa cewa wani ya ji manzo Allah ya ce a'a mu mun ji manzo Allah ya ce kai tsaye kawai sun ji daga bakin da baya karyawa mai yanzu gwanin hawa in huwa illa wahayin yuha don haka maganar su tabbas ce cewa ta hiya farin lafi wani muslimin an ibn abbas radiyallahu anhu qala kan wani ahmad anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam imam ahmad ya rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam allama at-tashahhud ya karantar da wato shi sahabin da ya wuce baya abdullahi dan mas'ud tahiyya kenan qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuallimuna at-tashahhuda at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi zuwa karshe wannan yana cikin lafazin da mun karanta a can a daren wa alaikum salam wato malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littafin hadisai daban-daban sai ya tara su a littafi guda shine sifatu salatin nabi idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta 1 da ta 2 da ta 3 har zuwa ta 6 a jere kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisin amma na karanta su haka dama saboda wanda ba da littafin kage idan ya samu kasir kuma zai ji su gaba daya har ya iya ko yana ji da kasir har ya rubuta ya iya ko mutum bai iya arabiya ba zai iya rubuta da boko ya rubuta translation din yadda zai iya karantawa har ya haddace ka haddace labaran duniya ma balle sanan kuma tahiyya ba karanta tahiyya bayyane ana sirranta ta ne wa alaikum salam
to madam yaya dogaran wa'anda kuma suka sauka tahiyya yadda idan ba a yi shi ba har ne ya yi da tafi
zai zo a cikin sujudu sahwi zai zo a cikin babi na sujudus sahwi idan mutum bai tahiya ba a zaman farko saboda ya manta menene hukuncin sa annabi sunnata ayi wannan sujudus sahwi din a gashi abin farilla ne tare da haka yace mimi sujudus sahwi ka fahimta da kyau kada ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudus sahwi farilla ma ana yin sujudus sahwi akwai bambanci kuma tsakanin farilla da rukuni rukuni shine sujuda ba ta tsakar gare sai kai shi dole ka fahimta ku abinda ke rikitar da dama shine wato bambanci tsakanin rukuni da me farilla وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنكربوا حديثي لك فضالة ابن عبيد ابن نافذ ابن قيس أنا يمتع الكنية أبو محمد الأنصاري كاتن إتع الكنية سنتي أتمك بابا مواني كودا باكا أوريكوا كان أكوانا نشاقوا فكي سننك أبو أمار فيك نمو لنك شرنك أبو أمار قاعد أنا أتمت أم عبد الله كوة تبايه وابا أكي جنجي نامت عبد الله لن يرتع أسماء بنت أبي بكر الصديق da haka alkuniya abu ne mai muhimmanci a wurin Larabawa kuma yana daga cikin ladabi na sunna wato idan mutum ko kana ganin girman sa ka ambaci sunan sa gatsai gatsai in ka san dan sa sai ka ce masa Abu Fulan wannan yana daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junan su da shi sai ka ce sun ce Malik ibn Anas wannan sai ya Malik sai ya Aba Abdullah ya Aba Abdullah ya baban Abdullah duk haka suke Hasan al-Basri sai ya Aba Sa'id wana ce ya Aba Abdurrahman haka zaka ji suna kiran junan su an fahimta ku wa an fadala ibn ubayd radiyallahu anhu qala fadala ibn ubayd yati
wannan abin ku ba da gani wato zai kila ne fa so suke koma mai da karatu ranar ne ku saboda idan za a je rike nan kwana uku kuma lokaci iri daya mun taba ji a wani karatu cewa jerwa wato ainihin bayan liman yana jerwa a bayan liman an ce wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga muryar sai jiyar da wani to akwai wani masallaci an yi haka din wato sai da ba a jerwa sai in sautin liman baya kaiwa to sai shi mai gina masa wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacin sa yayi fada yayi hayaniya da sauransu to menene hukuncin mutumin da ya gina masallacin sa kuma yazo ya irin wannan farko abin da ya kamata mutane su sani dukkan wanda ya gina masallaci masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba ya zama na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su saboda kasancewar sa ma ba naka ba shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado a ce a raba ya zama na wane ko ya zama na wance ko ya zama na suwane ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai suna da ikon rayar da shi kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ka karo wani daga masallaci don ba naka bane ba dan haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata kai wa masallaci lokacin da ka gina shi ka ware shi wurin shi daban sabanin cikin gidanka kuma ka samu waɗansu mutane da kai da imanin su da takawar su ka zama kai ma memba ne ka haɗu kai da su ku zanto waɗansu jami'an kula da wannan masallaci tayi da komai za a rinka yi shawara saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakanin su da juna an fahimta da kyau ko to wannan shine ya kamata ayi amma mutum yazo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba ko kuskure mutane suka yi bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu idan kai haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya duk aikin da ka gina sai ka rushe ladan ka amma idan mas'ala ta faru ta addini to kuma ba kyale ba za a yi wannan ya fadi ra'ayinsa wannan ya fadi ra'ayinsa ba sai a bar limamin masallaci da taimakon waɗansu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakanin su ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba ai a cikin harkar addini ba a ba hamata iska kuma ba a cewa tashi ka fita ka ba mu waje a cikin harkar addini kawai abin da ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka kai ko menene naka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka dalilin da ya fi karfi shikenan sai a aiki da shi wannan ka'idar addinin musulunci kenan dan haka bawan Allah da ya zanto yayi haka kamata yayi istighfari tsakaninsa da Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga cewa abin nan da yayi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacinsa ko ya fitar da su dan sun bada wata fatawa da shi yake ganin ba ta yi masa ba wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa wannan mun shayin magana akai tabbataccen abu ne a sunna ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi an fahimta ko wannan shine abin da ke tabbatacce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya guri وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته عن كربو حديثي دقى فضالة ابن عبيد من تيتيني ابن عبيد ابن نافذ ابن قيد انا كرنس ابو انا مسأل كنيا ابو محمد الانصاري الاوسي انقبل الاوس فضالة ابن عبيد كتوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته Annabi sai da mutum tabbata gare shi yaji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallar sa walam yahmadillah bai yi godiya ga Allah ba walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi salati ga annabi ba fa qala sai yace ajila hadha kai wannan yayi gaggawa da yawa thumma da'ahu sannan sai manzon Allah ya kira shi fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wa thana'i alayhi yayin da ɗaya daga cikin ku ya salla to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabansa summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yin salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam summa yad'u bima sha'a sannan yayi addu'a da abin da yaso an gane ku wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiyya amma kun ya karanta tahiyya wanda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat aimakon yayi wannan bai ba idan an kammala tahiyya kuma akwai salatin annabi aimakon yayi wannan duk bai ba sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi wanda bayanin sai zo nan gaba bayan ka karanta tahiyya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi to kuma zaka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma an fahimta ko to daga nan kuma sai kai addu'a tabbatacciya daga annabi shi ma a ɗaya daga cikin lafuzan da annabi ya koyar ne idan ka tashi yin addu'a kai su ma bayanin su zai zo nan gaba to shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba bai yi salati sai yayi wannan gaba daya me yawa saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini sai annabi ya ce lalle wannan yayi gaggawa da yawa abin da zaka yi shine nan gaba idan ka zo sallah ka gode wa Allah ka yi salati ga annabi sannan ka yi me sannan ka yi addu'a an bayyana ku kuma yadda ubi ma sha sannan ya addu'a da irin abin da yaso na dangin addu'a shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan hukuncin yin salati shi ma wajibi ne saboda annabi ya yi umarni da kalmar qulu wanda bayani zai zo nan gaba da wannan ne malamai duk suka da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka musamman Imam Shafi'i cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum ya yi akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta karshe ne idan sallah ana mar tahiyya biyu amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu kowace sai ka bata salatin ta hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka hada ta da salati a ciki sannan tahiyya ta cika kamar yadda Imam Shafi ya tabbatar kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa Jala'ul Afham fi Salati ala Sayyidil Anam wa Abi Mas'ud radiyallahu anhu an karto hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari sunansa shine Uqba ibn Amr ibn Talaba al-Ansari Abu Mas'ud al-Ansari kale yace kale Bashir ibn Sa'd yace ya Rasulullah amarna Allah an nusalli alayka Allah ya mana umarni mu yi maka salati da yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wannan shine umarnin ku yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku sallama mata Allah ya yi umarni mu yi maka salati fa kaifa nusalli alayka ta yaya za mu yi maka salati wato wannan ke nuna ladabin sahabbai sun san menene ma'anar kalmar salati kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere amma sun san ibada ba a yin sadaka sai an ji ta daga taskar annabta sai suka ce kaifa nusalli alayka yaya za mu yi maka salati wato hadha su'alun anil kayfiyya kenan kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya kaifa nusalli alayka fasakata sai annabi ya shiru thumma qala sannan sai yace qulu shi ma sai da aka yi masa wahayi wama yasiqu an al-hawa in huwa illa wahyun yuha nabiyyun bi ghayri al-wahyi la yatasarrafu qulu kuce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidum majid yace wannan shi za ku fada in kun tashi yin salati wassalamu kama alimtum ita ko sallama kamar yadda kuka riga kuka sani wannan ya nuna ya koya musu sallama tun da take kenan wassalamu kama alimtu sallama, kuma yadda kuka riga kuka sani haka za ku, amma salati ga lafazin da za ku. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito, wa zar ibn Khuzaimah fihi fa kayfa nusalli alayk idan nahnu sallaina alayka fi salatina, taya ya zamu maka salati idan mun so mu maka salati din a cikin sallah. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah. Yanzu a wajen sallah da zaran na ce Annabi Muhammad sai ku ce me sallallahu alaihi, yanzu kun yi wa Annabi salati. Amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam, dole ka faɗi lafazin da Annabi ya koyar, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, in ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba. Mun fahimta da kyau? A wajen sallah ko kai shi ko kuma kai wani daban, dan idan na ambatan Annabi ne, dan Annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati. Yace al-bakhil man zikirtu indahu falam yusalli alayya, marwuti shine wanda aka ambace ni bai man salati ba. Wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambace sunan Annabi kai masa salati sallallahu alaihi wasallam, to lokacin ba sai ka karanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala zuwa karshe ba. Dan idan haka ne ya so nawa zamu yi ta karanta cewa manzon Allah yace, manzon Allah yace, in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salati kaga akwai haraji. To a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam ya wadatar, amma a cikin sallah dole ka karanta wannan lafazin.